da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 26 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai dinga zuwa muku ne daga Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda muke tafe da abubuwa daban-daban, kama daga ilmantarwa, nishadantarwa, kai har ma da bangaren girke-girken mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Gaban kenan masu sauraro wanda ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka, shiri ne don matasa daga matasa don amfanin matasa. To muna ƙara yi muku barka da sabuwar shekara ta 2024 da yau da goben ta kawo mu cikin ta. Akan ce a sai da rai a nemi suna, wanda wannan karin maganan ta fi tasirin tuwa a zuciyar matasa. Ko me yasa hakan, ku biyo mu don jin irin tattaunawa da muka yi da matasa akan wannan batu. Muna tafar muku da zazzafar waka da wani matashi da ya samu nashi sunan a fagen wakan ya gabatar. Don kuna tare da mu, za mu gangara zuwa ga bangaren mu na tasirin kaga al'umma, wanda za mu tattauna da Professor Kabir Abu Bilal don jin yadda ya tasirantu ga al'ummarsa. Daga ƙarshe sai bangaren mu ta taɓa kalashi. Ku biyo mu masu sauraro. Neman suna na abu ne da aka sani da matasa, waɗanda suke so a san da su kuma a san da zamansu. Suna neman sunan ne wani lokaci ba domin saboda suna son su yi amfani da shi wurin hanya mara kyau ba, wani lokacin suna so ne a san da su, suna kuma son a aminta da su ko kuma a karɓe su a cikin al'ummar da suke zama. A cikin zauren namu muna tare ne da Zaliha Muhammad Jalo, Alami Muhammad Nura da kuma Abubakar Muhammad. Barkan ku da zuwa.
To barka dai.
Shi neman suna wanda misali a Turanci akan ce seeking for popularity, wato neman dai a san da su. Me kuka fahimta akan idan aka ce ku matasa kuna da son neman suna, kuma me yake janyowa ku nemi suna ɗin ku a san da ku?
To ni ina ganin neman suna kamar yadda kike magana wata ɗabi'a ce wacce take jikin matashi, kuma ba za ka iya raba matashi da shi ba. Saboda idan ka kalla yanayin da ma rayuwar mutane ke tafiya, za ka ga idan ba ka yi wani abu kamar yadda Bature ke kira extraordinary, ka yi wani abu wanda ya bambanta da yadda wasu matasan ke yi ba, so ba za ka iya fita na daban wanda har zai jawo hankalin al'umma a kanka ba. So wannan shi yake sanya wasu matasan wanda za ki ga suna ƙoƙarin kwafan wani abu ma da wasu ke yi, alhalin a ce sun je sun samu wani abu na ƙashin kansu sun yi da zai samar musu da wannan popularity ɗin, wato wannan jama'an da suke bukata ta zo ba tare da sun kofa abun wani ba, sai ki ga suna kokarin daukan wato hanyar da wani ke bi su ga su ma kamar ita ce hanyar da za ta bulle musu domin su samu wannan suna. Kamar misali ne na mutumin da ya ga abokan shi suna shaye-shaye, ya ga abokai na shaye-shaye sai ya ce okay, ni ma bari na yi shaye-shaye saboda ina ganin kamar masu shaye-shaye irin an dan fi kula da su a cikin al'umma. Za ki ga wasu matasan yanzu shaye-shaye zama abun sha'awa,
shan shisha musu ido ana maganar
su. Za ki gani a social media wasu suna shan shisha, sai ki ga in sun yi posting abun sai ki ga sun samu like irin da yawa, sai ka ga kuma ka zo kana abubuwa na ma'ana wanda zai karar da al'umma. Amma za ki ga mutane ba ta kai suke ba.
Wato wannan like din yana
sa to wannan ma yana iya sa matashi ya tsinci kanshi ganin cewa okay, to tunda wannan shine abin da zamani ke da bukata, so bari kawai tsinduma ni ma in ga na fara shan wannan shisha.
Zulaiha, ku mata an ce an fi sanin ku ma da maganar zan neman sunan nan, saboda ko a ta bangaren kulliya ne ko ta bangaren kila karatu da sauransu, kuna dai san a san da ku, musamman kila ko an je gidan biki kun kowa san a san da ku.
Din inda muka je ko ina ana maganan mu, kin ga mata yayin saboda maganan iPhone din nan, ba abin da za su yi ma iPhone ba. Din suka je gidan biki aga 3 dots a bayan wani
papan nan da
dole ya nuna kuma ya yiwu ba su damu yadda ta samu iPhone din ba, ba sai ta samu ya shiga hannunta ba, ai kowa ba mai ba ya bi.
Ta shiga ya yi ita ma?
Ta shiga.
Tumu naka ta shiga ita ma sunan da nata zai
ta zama big girl.
To, ta zama babban yarinya.
Ba a san mai big girl sai ta samu iPhone din ba.
Zan so in dan ƙara daga bayanin da dan uwa na yi na maganan shaye-shaye. Akwai matasan da a unguwa na zo na ma na yi hira da su akan magana harkan ƙaura. Kin san dan kwanaki bayan nan an sha fama da wannan harkan ƙauran, to saboda yana gani in ya taso bai wannan harkan ƙaurancin ba kaman bai kai bane, hanya ne mai sauki wanda yanzu nan za a san shi ko ina.
To ya gagara
shine wani, ai shine wani ya gagara, in kaji unguwa wani ka san wani. Oh, wannan da ya saru mutum uku a rana ɗayan nan ya shahara, hanya ne mai sauki a wurin su wanda zai kai su ga su zama shahararru, an san su ana jin tsoron su. To shi kuma saurayi a rayuwar shi yana cikin samartakan shi, ba abin da yake so
irin shahara,
ya ga shahara ya ga ba wanda ya kai shi, duk inda aka je shi kadai ake magana, saboda wannan kwarjinin da yake jikin shi da wani karfi da yake ji, ji yake shi ko bango aka aje mai zai iya bugewa
a lokacin a tunaninsa,
a lokacin saboda karfin shi wannan shaharan da yake takama da ita.
Sai in ya ja ya gwada ta
wani, sai ya ja gwada sai a samu matsala. To kin ga kalan wannan hanyoyin ne sai mutum ya fada harkan shaye-shaye, hanya mara kyau da wanda ake ga su kuma burinsu. Kin san in an ce matasa, akwai kuma in mun dawo maganan personality na matasan, kowa kuma akwai kalan tunanin shi, kowane kungi-kungi akwai kalan su inda tunanin su yake. Akwai wanda ake ga su burinsu ta ya za a yi su kuɗi, kuɗin fa ba wai lallai sai yau na je na yi faskare na samu kuɗi ba, ko ta hanyar yawo ne, a'a mu tara hanya mu kwace mota waya
irin wanda ake cewa dare dai Allah kan yi mutum.
Thank you. Saboda me kuma za ki ga wanci in kika duba sai kiga baya rasa nasaba da ana son a samu wata yarinya ne.
To
kuma saboda matan kila ba sa an san wanda bai shirya ba, in baka da wani abu hannunka ba za a wannan ba, ba mota. Yawa in bai kana da bayan
wata kuma ta buke suna cike ne kuna son mota.
So kin ga shi kuma wanda zaki kuma ta hanya mai kyau wanda zaki ga wani a fannin karatu ne, zaki ga shi burin shi ta ya za a yi kowa a ji a shekara 25 ya zama daktar, yanzu samu ne ma a ce professor ne shi, zaki ga ko wurin jarabawa aka zo shi ba ma zai iya ba wani ansa ba dan kada ya wuce shi.
To
ya san ko ba zai wuce shi ba, amma shi kan shi kawai ya sani, saboda yana so ya shahara baya so a fi shi.
Kuma duk neman suna ne,
kuma duk neman suna ne, batu maza da matan gaba daya matasan zata kowa na son wannan, ko a cikin kawaye ne mace tana so ta ga ita kawai ake magana, ko wucewa aka zo yi zata ga ita take so a dinga kallanta.
To ko shi sa zulai idan aka tashi aka gaice ku a biki ba kwa zuwa sai an gama taron bikin an haɗu tsaf, saboda a ga izin ɗinkin da kika yi dan takalmin
a hankali
yawa kina taku eh ga kuma mai kwakwakin riki a hannu
shine zai complete look.
Yeah, wanda kika yi maganar neman suna ta hanyar da ta dace, gaskiyar magana wannan ya sa na tuno da kamar yadda process na rayuwa na ko kuma matakai na rayuwa na suka tawa har ga matsayin da nake a yau, gaskiya zan iya cewa na nemi irin wannan sunan amma ta hanyar da ta dace, ba wai ta hanya bace wanda bata dace ba, saboda kama a garinmu ni ne mutum na farko da ya fara zuwa jami'a kuma har ga shi na samu na kammala jami'a. Kuma a lokacin da na kammala makarantar primary, gaskiya babu da wata makaranta kusa da take kusa da ƙauyenmu, a zaka iya tafiyan kilomita kamar 18 zuwa sama da haka,
wato babu makaranta na gaba da primary a kusa da ku.
Barekuwa. So wannan ya sa bayan na samu kaina a cikin birni har makaranta allo na yi, wannan ne ma dalilin da ya kai ni ga har na samu kaina a cikin birni, kuma na kalle nan yadda rayuwar birni take, al'umma na kokarin sa mu zuciyarsu wajen neman ilimi. So wannan saboda kasancewa na yi primary a baya, so wannan kwarin gwiwan ya dawo min na kan cewa ya
kuma duk da sakandare ka zo yi
ba kuwa ba zo ka zo ba makaranta allo na zo magana gaskiya kenan. So amma wannan ya motivating din, ina ganin ya kamata a ce na koma makaranta. So wannan har ya kai ga matakin na koma makaranta,
kai ma a yi da kai
kwarin kuwa. Kuma abin da zai baki mamaki, saboda lokacin da na gama primary school abin da na iya shine zan iya karatu amma kuma ba zan iya fahimta wani abu da mutum ke cewa ba.
ya faɗi misali da yaran turanci
idan kai mun turanci amma Hausa zan iya maka rubutun Hausa zan iya karatu amma da turanci zan iya karantawa amma ba zan iya sani me kace ba to da na shigo bariki kamar yadda nake gaya miki na fahimci cewa hanya ɗaya da za ta iya fito da kai a sanka shine ka nemi ilimin zamani to abin da yasa nake miki magana neman suna da na shiga secondary school kasancewa na mutumin da bai iya turanci ba so dole ka daga ƙauye to zaka fuskanci kalubale da dama saboda malaman ba suna koyar da kai bane da harshen Hausa suna koyar da kai ne da turanci so na fahimci haka sai zaman to turancin kawai ina yin shi ne ba tare da ina jin shakkan wani ko kunnin wani ba ina ma san a san na iya turanci alhalin ko bana yin turancin ta hanyar da ya dace bana daukan shi akan matakai da ya dace
kana kawai rungumar
ta yawa amma kuma buri na kullun ni in ga cewa wani an ce ya iya turanci saboda ni ina ganin wannan turancin zai iya bambanta ni da sauran mutane da ke ƙauyen mu
haka saboda kana ne suna
to lallai ma wani so haka har matakin jami'a da nan matakin jami'a Allah ga ko abokan karatu na su yi gani mutane sun ka gani kaman saboda ina da yawan san nuna kai wajen tambaya a
halin da yasa kake
amma ina da dalili ne yawa wajen haka so ban taba damuwa da kowa ne yayi magana akai na ma wanne da me ni ba wani zuwa ko aji in san tashin yi tambaya ga jance irin like ko to har take ta kawo da in ma zan yi tambayan mutane zaka ji suna kiran suna saboda sun san irin like ina da yawan tambayoyi ba wai kuma ina yin tambayoyi ni ana wa kawai ina san in iya ne domin ina tunanin a ƙauyen mu akwai mutanen da ke da bukata su gani cewa dan su ne wannan yau ya zama wani abu wanda su ma za su iya zama
da irin wannan amma kuma gashi ya yi kamar kenan to ko ka ne musu na hanya wanda ya dace ne to Zulaya kowa gare ki mata ba su ne masu suna
ina son su ne masu suna ta positive ne ta hanya ne to akwai kamar da ba mutane a dace kamar lokacin azumi ka san kana da kuɗi ko excess food zaka iya ba mutane a dace ba sai ka dauko yanzu ka dauko hoton shi ba ka yi post a social media
take ko Zulaya za a sani maku ne suna wata waya
maganar popularity din nan neman sunan nan ni kaman bi na yake ni ba neman shi nake ba shi ne yake duk inda naje sai an sani
to
so bayan kin san dole ne a makaranta da take akwai masu kokari akwai wanda ko ana ganin ma waɗannan ko sun yi gaba ma dai ba inda za su ji to wanda ake kallon mu a lokacin sai lokacin da na fara jami'a lokacin da kuma sai hankalin karatun ya shige ni
Zulaiha musamman ku mata ina son bangaren mata ki gaya mana menene matsalar ku da neman suna kuma isin hanyoyi kuka iya kaiwa don ku nemi suna don kuma ku yi suna
wasu suna lalata rayuwarsu ta wurin neman suna all the time ko da yaushe kika sun fito da sabon abu so in kina da tsohon naki ana fito da sabo ya zama tsohon kenan so za ki je ki nemi update
to da kai ki fita a cikin
ai
dan dai ne masu suna
zai zama
audience kace ke ta jiya ce ke ma sabon fitowar ke ma shi zaki
so kin gace ta ƙara yin wani abu kuma sabo tunda wannan abin da ta yi da ta samu wani asu ta ƙara da ko wani abin kuma ko ta bu sabon friends inda a saɗa tunda wasu dan da ta ƙara samu
ba a yan uwa ta sa shawarwari akan in ma za a nemi sunan ya zama an neme shi ta hanyar da ya dace
shawaran da zan ba yan uwa matasa shine kowane yanayi kake kana iya samar ma da kanka suna da kuma al'ummarka kamar dai yanayin da na tsinci kaina a ciki na ɗauki hanyar da tafi dacewa in nema ma kaina suna sannan kuma in nema ma al'ummata da na fito suna don ba ni da wani burin da ya wuce a ce wata rana idan aka ji sunana za a iya tuno da wani ƙaramin ƙauye namu mai suna Kuzai so kin ga idan aka tuno da wannan ƙauyen ina ga kamar a ce ta sanadiya na saboda na zama wani abu zai iya cewa a zama ƙila na zama shugaban majalisar ɗinkin duniya wata ran abu ne mai iya yiwuwa sai a ce ga wani can Abubakar Muhammad Kuzai shine shugaban majalisar ɗinkin duniya a yau to ina ga wannan hanyar ta fi dacewa fiye da a ce na koma na ɗau shaye-shaye na zamanto mahaukaci wanda idan an tashi magana wannan mutumin dan wani gari ne sai a cai dan wani ƙauyen Kuzai ne kuma ya riga ya haukaci zai iya yiwa ma ƴan uwan shi ba sa da buƙatar shi
abin da nake so sa a ran su shine komai lokaci ne kuma duk abin da kake da rabo a kai in Allah ya zaka samu zaka samu
sai kuma ina son mata in muna abu mu dinga fi a sannu mu kuma tana cewa da nan gaba za a zo a dinga duba abin da muka yi da
ta gaishe ku matasa to bari mu shakata da wannan wakar daga Auta Waziri
Jete Alizana ta
fatan masu sauraro sun shakata. Ilimi da aiki da shi shine makasudin koyar da shi ilimin. Kuma al'umma na bunƙasa ne ta hanyar gudunmuwar da ƴaƴanta suke bada wanda yake tasiri a wajen ginata. Shirin yau da gobe ya keɓe muku wani bangare na nuna gwanaye a al'ummar mu, walau mace ko namiji, wanda suka yi abin azo a yaba wa al'ummar su. A yau za mu haska muku Professor Kabir Abu Bilal, shehin malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya amfani da iliminsa wajen gina rayuwar matasa ta bangaren walda da kuma zama abin koyi. Bari ku ji yadda hirar mu ta kasance.
To Professor, kuma yayi cikakken sunanka da kuma bangaren da kai ilimi a kai?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana dai Kabir Ahmad Abu Bilal, kuma ni professor ne na electronics engineering a nan Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria, kuma nayi karatu na ne a electrical engineering, inda na samu degree na farko na Bachelor of Engineering, sannan kuma aka dauke ni aiki na fara aiki a wurin a matsayin lecturer, na samu masters, sannan kuma na samu PhD. Na fara aiki da ABU a shekara ta 2006, kuma cikin iko Allah a shekara ta 2021 na zama professor a wannan makaranta. A yanzu ina Department of Electronics and Telecommunications Engineering.
To Professor Kabir, ko menene tasirinka akan al'ummar da kake zama a cikinta? Ma'ana menene amfanuwa da ita wannan al'umma take yi da kai wanda ya shafi kimiyya ta fasaha?
To ɗaya daga cikin hanyoyi da zan yi cewa al'umma na amfana da ilimi na shine bayan na gama karatu din na zama lecturer, sai kuma na zama ina da ra'ayi na abin da ya shafi gere-gere. Ina shiga cikin workshop na department dinmu na yin harkoki da suka shafi na walda, in kera kayanan mashina da suke iya amfani, kamar misali injin din haka borehole, kamar injin din niƙa fulawa a gidan biredi da sauransu, wanda a yanzu din nan har na fito cikin gari bakin titi a PZ Zaria na kafa shago inda nake yin wannan sana'a ta walda, kuma ina koyar da 'ya'yan al'umma su ma suna koyan wa'innan sana'o'i. Sannan kuma wata hanyar da al'umma ke amfana da ilimi na shine mu muka kafa makarantar da muke kira Muslim Special Training Center, wanda muke horar da dalibai kan karatuttuka inda za su ci SSCE, su ci JAMB, su iya shiga jami'a. Shekara 20 kenan da kawo makarantar nan, muna da dalibai da muka koyar wanda sun samu PhD digiri a fannoni daban-daban na ilimi. Na rubuta littafi kamar akwai littafi na physics da na rubuta, wanda nake kiran shi Addawa Concise Mechanics Part in Ordinary Level Physics. Na kuma rubuta Addawa Concise Electricity, Magnetism and Nuclear Physics. Sannan kuma na rubuta kamus wanda ke da kalmomi guda 3,000 na Turanci, wanda na fassara su zuwa Hausa. Sannan kuma zan yi sentence in fassara shi da Hausa don ɗalibanmu su samu alfanu ta wajen koyon karatu na ilimi. Sannan kuma na buɗe tasha channel kenan a YouTube, wanda yanzu ina da video sun kai wajen guda 200 da wani abu. Ɗaya daga cikin ɓangarorin da na ɗauka shine shi wannan littafi na physics da na rubuta, sai na fassara ina koyarwa da Hausa, inda kowane yaro zai iya ji da yaren shi ake iya. Sannan kuma na koyar da lissafi darussa daban-daban da Hausa, duk suna cikin wannan channel na YouTube. Sannan kuma ina koyar da English da sauran darussa dai. Su waɗannan su ne hanyoyi kaɗan da zan iya cewa al'umma na amfana daga ilimin da Allah ya dan san mu.
To Professor, ko me janyo ra'ayinka don ka bada gudunmuwarka ga al'ummanka?
To babban dalilin da zan iya cewa ya jawo ra'ayina cewa lallai al'umma ta tana da haƙƙi da ta amfana daga abin da Allah ya bani na ilimi, shine ni ma kaina din ilimin ba don waɗansu mutane da suka taimaka mana ba, su ne mutanen da suka buɗe wani program da ake kira Muslim Reparation Course Program da ke Zaria. To da karatun mu ma da wuya yayyewu a gare mu, saboda mun fito ne daga gida wanda babu wani kuɗi, kuma makarantun gwamnati muka yi, kuma an san makarantun gwamnati lallai akwai matsaloli wajen koyarwa da sauransu. To mutanen nan suka bada lokacinsu, suka koyar da mu fi sabilillahi, har muka yi karatun nan muka kai matsayin da kowa ke buri shi ma ya kai. Sai muka ga cewa mu ma ya zama wajibi a gare mu, mu zo mu mai da fiki, mu taimaka ma na ƙasa da mu don su ma su kai matsayin da ya kamata su kai, musamman ta ita wannan sana'a ta walda da na shiga. Kuma babban dalilin da ya sa na ce bari in yi shine ina so in zama wani mutum da zai zama misali ga sauran al'ummarmu, musamman matasanmu na arewa, wanda yaro da ya yi diploma sai ya dinga ji shi ya fi ƙarfin komai a duniya, ko kuma da ya yi degree sai ya dinga ganin ai shi ya fi ƙarfin ya ce wata sana'ar hannu. Sai na ce to bari in fito titi kan PZ Azaria zo in ka fak shago na Walda wadansu daga cikin mutane na abokai na zaka zina cewa probably ba wai Walda kuke ba kuna fabrication ne sai in ce ƙarya ne ba a canza mutu suna muna yin sana'ar Walda ne dalili shine in ji ra'ayin yara da suke ganin nayi karatu na fi karfin je in yi sana'ar hannu su zo su ga wanda ya kai matsayin professor a wannan ilimi na boko gashi ya fito bakin titi ba wani shakka ko jin kunyar wani ya zo yana yin sana'a ta Walda kuma wannan sana'a Walda ina yin ta da hannuna ne sannan da sauran yara da nake koya ma ba wai in koma gefe in ce ku yi kaza ku bar ka'a tare da ni ake yi dukkan matasan da aka ce yau suna da sana'a sun ci girman kai a kansu ba za ka taɓa samun su da matsala ta shaye-shaye ba ba za ka taɓa samun su da matsala ta ta'addanci ba da kuma sauran abubuwa da al'umma ba ta so
to zuwa yanzu kawo matasa nawa ne suka amfana da wannan sana'a ta Walda da kake koyarwa
to shi wannan shago namu da muka bude mana yi wannan sana'a Walda shekara ɗaya kenan da wata uku ko wata hudu so amma akalla yanzu muna da waɗanda suke koyan sana'a nan a wajen da basu gaza mutum 10 zuwa 12 ba a cikin su akalla akwai mutum uku wanda ko yanzu kace musu ku je ku ci gaba da yi da kanku za su iya ci gaba daga jami'o'i ne daga colleges of education ne daga polytechnics ne Allah ya yi yawa da su kuma wallahi gwamnati ba ta da aikin da za ta ba su sannan kamfanoni ma da ake da su ba su da guraben da za su dauki duka wayannan matasan aiki
to madalla tauraron mu na wannan rana kenan professor Kabir Abu Bilal na jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kalubale gare ku matasa degree baya hana aikin hannu to yanzu dai bar mu shiga madafa don mu kawo muku makulashen mu na yau
Slat, wato na latest sai da ake yi na gargajiyar Bahaushe. Da fan da yi zaki sami latest dinki, zaki wanke shi a gida. Shi matakin sa na farko kin wanki. Sai ga wani shiri sai ki sashi, kika sa sai ki shiri shi sai ki yayyanka. A gefe zaki wanke tumatir shi ki yayyanka koren tattasai, ki yayyanka albasa. Albasa ba a lokacin zaki hada ta da sauran wannan abubuwa din watsa mata ta fashe shirwa. To ta da sabbi in ki ga watsa mata shirwa tafsirin zai dan rage mata kifin wannan warin da take a baki. Amma kuma da zai kashi kanshin ta ba to shi ta man kika yaka kika a kika hada to wasu masu hakko kun ba gurji na ga ifir gurjin ki yayyan kashi shi ma kika yayyan kashi kai rashin shi kuma yadda kika yi da tumatir da sa albasa da koren tattasai kika yanka sai aje a gefe sai ki dauko kuli kulin ki ki san kuli kuli ne kyau ba ne kasa ba ki daka kuli kulin ne ki dan sa mai sinadari ki dan sa mai kayan kashi na soro ki dan sa ta farma amma katin yawa yin za ta yi daidai ko ba ki san ta farma ba za ki sa ta farma ba in kika daka shi da ku sai ki samu mazubi ne kyau ki ibi daidai in kika samu mazubi ne kyau kika ibi daidai sai ki dan sa suga kaɗan a ciki in kika sa suga kaɗan sai ki dama da ruwa kai tsirin kuma rai to in kika dama da ruwa sai ki ɗauko wa'innan kayan da kika sa ka ganye ki sa ki juya kika juya shi ma yana da daɗi sosai kuma kin ga ya haɗa duka wato
ba ku kawai sai a haɗe shi shi ba kallo dai ba kallo sai kwaɗo kina kallon litas kuma yana ba ki wasu kaloli ne na wannan ta sai da kika sa da suwaye din nan ga albasa ita ma tana kanshin ta sannan kuma kin motsa shi an tana da da
wannan ba shi sai akwai dadi kuma sai yana da daɗi sosai yana da kyau irin a samu canji
Kafin mu sallama da ku bari mu leka jihar Kano inda wani dalibi dake Jami'ar Bayero ya sha alwashin shiga kundin tarihi na duniya wato World Guinness Record na kantin fuskokin mutane ga wakiliyar mu Baraka Bashir da ƙarin bayani Kadan kenan daga cikin bukukuwan Pentathlon da wani matashi dalibi a Jami'ar Bayero ta Kano ya sha alwashin shiga kundin tarihi na duniya wato Guinness World Record na fentin fuskokin mutane 705
ni do ni first painter ne lion I can first paint so kuma bai kamata down I can paint na yayi restricted kawai a kawai na parties ne ko da biki haka ba na ce to in goda in je in goda skills ina kuma aside that tun duba yanzu a duniyan nan ba kwanciyar hankali, wannan ne wannan suna fada da sauransu. So I felt it was good to use, you know, color the kansama, yeah, signifying peace, yeah, signifying unity, yeah, signifying love. Na Bayero University Kano, ina civil engineering level 4.
Colin Sweetwood yana matakin aji na hudu kuma yana karantar ilimin injiniya a jami'ar ta Bayero. Matashin ya ce kundin Guinness World Record tun da farko sun neme shi ta hanyar tura masa sako
bayan da suka ga aikin fentinsa.
Ya ce a awa 24 ya yi fentin fuskoki 791. Wasu dalibai da aka yi wa fentin sun bayyana goyon bayan da suka ba matashin.
We had to join the queue. Ayi abun stamping da hannuna ma da stamp din abun dole sai ka zo an maka stamp kafin ka je ka fly again ka shiga wajen. All the stress I went through that day na zuwa nan tun 10 o'clock har yau begin this evening. Ai na yi kokari sosai kuma sannan na zauna aka banta mun fuska na ni.
Elijah Noah wanda aka fi sani da Marshall na daya daga cikin jigo da suka tabbatar da faruwar wannan shiri na Pentaton ya bayyana dalilansa na dafawa Collins.
Actually it abun da ya zo mana da dan wahala kan saboda ke fara da karfe 5 dan samu mutane to bayan aka ce karfe 11:30 dare haka to kuka mutane babu to haka dai muka cigaba har zuwa safiya ke sun yi ke lahadi wai sai
abun da yasa na shigo wannan particular Guinness World Record shine na ga shi yaro is a student and at the same time I know I had another opportunity to send the dance zan iya taimaka mai kuma na da mutanen da zan iya kira su zo mu taimaka mu yi a cire din wannan great activity din shi yasa na shigo na ce to ba komai zan wannan din shi za mu yi supporting din shi.
Collins ya ce babban burin shi idan ya lashe wannan gasa yana da burin hada taruka na nuna baiwa da koyawa matasa da kananan yara sana'o'in dogaro da kai.
To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilanmu Binta Ibrahim da Baraka Bashir da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun karshen mako lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.